أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا غودي والله سبحانه وتعالى ديبا مؤيكم هلرتر وانا مجلسي ماي البركة نا مسجد بن تيمية رحمه الله تعالى wanda ke kofar asibitin koyarwa na garin Azare jihar Bauchi majalisi da muke karanta littafin Umdatul Ahkam min kalami khairil anam wallafar al-hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi rahmatullahi alayh idan ba amince ba a makon da ya gabata mun kammala bayani dangane da hadisai da mawallafin wannan littafi na Umdatul Ahkami ya kawo karkashin babul jumu'ati a yau insha Allahu ta'ala za mu shiga sabon babi babul idain gabanin mu shiga wannan babi a lokacin da muke karatu a babul jumu'a babin da yake magana kan sallar juma'a an yi tambaya dangane da yin nafila bayan sallar juma'a sai muka ce za mu jinkirta amsar wannan tambayar har sai mun kammala karatu cikin wannan babi na babul jumu'a gabanin mu shiga sabon babi sai mu dan tsaya kadan mu duba mas'alar yin sallar nafila bayan an kidar da sallar juma'a wannan mas'alar malamai suna da ra'ayoyi da yawa akan ta ana lakabi wa nafilar da ake yin ta bayan sallar juma'a da sunnatul jumu'atil ba'diyya wato sunna da ake yin ta ta juma'a amma bayan an idar da sallar juma'a an samu hadisai guda biyu dangane da nafila bayan sallar juma'a hadisi na farko Bukhari da Muslim sun fidda shi cikin sahihansu wanda na yi tsammani mawallafin wannan littafi zai kawo shi cikin wannan babi saboda ya cika sharuɗansa Bukhari da Muslim sun fitar cikin sahihansu hadisin Abdullahi dan Umar Allah yarda da shi da babansa gaba ɗaya yake bada labari cewar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين عبد الله بن عمر الله يرضى عليه yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya salla ta nafila bayan ya idar da sallar juma'a har sai ya koma gida idan ya koma gida sai yayi nafila raka'a Abdullahi dan Umar kuma sai zamanto yana raya wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da aka idar da sallar juma'a sai fita daga masallaci idan ya koma gida sai yayi nafila raka'a wannan hadisi na farko kenan a wannan babi hadisi na biyu hadisin da Imam Muslim ya fidda shi cikin sahihinsa wanda aka samu daga Abu Huraira Allah yarda da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza salla ahadukumul jumu'ata idan dayan ku yayi sallar juma'a falyusalli ba'daha arba'an to bayan juma'ar yayi salla raka'o'i hudu ma'ana bayan ya idar da sallar juma'a yayi nafila raka'o'i hudu waɗannan hadisai guda biyu saboda yanda aka samu bambanci tsakanin hadisan wannan sai ya haifar da ra'ayoyi har guda biyar na malamai dangane da sallar rafila bayan idar da sallar juma'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi in mun kula za mu ga ya bambanta da wancan hadisi wannan hadisi ya ce idan ɗayan ku yayi sallar juma'a to yayi sallah raka'o'i guda hudu nafila bayan ta wancan hadisi kuma na Abdullahi dan Umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallah bayan sallar juma'a baya sallah bayan sallar juma'a har sai ya koma gida idan ya koma gida kuma sai yayi raka'o'i biyu kaga hadisai ne guda biyu wannan hadisi ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya koma gida yake nafila raka'a wannan hadisi kuma ya nuna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurci sahabbansa idan sun idar da sallar juma'a to su yi raka'o'i guda hudu bayan juma'a ma'ana su yi nafila raka'a hudu to dube da bambanci tsakanin hadisan guda biyu wannan sai ya haifar da sabani tsakanin malamai dangane da nafilar da ake yinta bayan sallar juma'a ra'ayoyin suna da yawa amma za mu iya takaita su zuwa guda shida fahimta ta farko daga cikin fahimta da aka samu na malamai wato ra'ayi na farko kenan sun tafi kan cewar raka'o'i biyu mutum zai yi bayan an idar da sallar juma'a abin da yake sunna shine mutum ya yi raka'o'i biyu me yasa suka ce wannan hadisi na Abdullahi dan Umar da ya ce kana la yusalli wannan ya nuna annabi a ɗabi'arsa da al'adarsa baya yin wata sallah bayan sallar juma'a har sai ya koma gida saboda in lafazin kana yazo yana nuna dawwama annabi kenan ya dawwama akan haka din to saboda haka sai suka fifita wannan bangare cewa abin da yake sunna shine mutun yayi nafila raka'a biyu bayan juma'a bayan ya koma gida wannan ra'ayi na farko ke ra'ayi na biyu suka ce a raka'a hudu zai a masallaci kamar yadda yazo cikin wannan hadisi na Abu Huraira me yasa sai suka ce a ka'ida ta malamai na usulul fiqh sun tafi kan cewar alqawlu muqaddamun 'ala alfi'l alqawl magana da annabi zai da kuma aiki da zai to ana gabatar da maganarsa akan aikinsa ana annabi ya ce suna yin raka'a hudu bayan an idar da juma'a kuma Ibnu Umar ya bada labari cewar annabi in ya idar da juma'a baya yin nafila sai ya koma gida ya raka'a sai suka ce to a duk lokacin da aka samu magana da aiki sun yi bamban to ana daukan magana ce ai amfani da ita suka ce zai iya yiwa aikin ya kebanta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to amma annabi yayi magana ko ya bada umurni ayi kaza to sai a fifita maganar tasa idan tayi bamban da aikin nasa saboda aikin zai iya yiwa ya kebanta da shi kenan su sun fifita bangaren sunna qauliyya sabanin ra'ayi na farko su sun fifita bangaren sunna fi'iliyya yanzu sunna fi'iliyya da sunna qauliyya ne suka samu bambanci to ra'ayi na farko sai suka fifita fi'iliyya aikin annabi sai suka ce abin da yake sunna shine abin da annabi yake raka'a biyu shi ma in mutun ya koma gida ra'ayi na biyu kuma suka ce abin da yake sunna shine raka'a hudu a masallaci wancan ra'ayi na farko Abdullahi dan Umar ya tafi a kansa dan an idar da sallar juma'a wata rana a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai wani mutum ya tashi yayin kabbaran nafila Abdullahi dan Umar sai ya zungure shi yace karka saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tunda ka'idar da juma'a ka bari ka koma gida sai kai raka'a biyu haka manzon Allah yake ko kaga wannan ra'ayi na farko Abdullahi dan Umar ya tafi da wannan fahimtar shi kuma ra'ayi na biyu Abdullahi dan Mas'ud shi ya tafi da wannan fahimtar sannan kuma fahimta ce ta Imam Shafi'i Allah ya masa rahama to sai ra'ayi na uku suka ce mutun yana da zabi idan ka idar da juma'a in kaga dama kai nafilarka a masallaci raka'a hudu in kaga dama ka koma gida kai biyu ko kuma a masallacin ma in kaga dama kai biyu suka ce kana da zabi tunda ya tabbata a sunna manzo Allah yana yin biyu kuma ya ce ayi hudu kenan kofar tana da fadi in kaga dama kai biyu in kaga dama kai hudu sawa'un a masallaci sawa'un a gida tunda manzo Allah anan yayi umurni a masallaci can kuma in ya koma gida yake suka ce to kana da dama ko kai biyu a masallaci ko kuma ka bari in ka koma gida kai biyu ko kuma kai hudu a masallaci ko ka bari in ka koma gida kai hudu kana da zabi saboda hadisi ya zo da wannan kuma ya zo da wannan wannan shine ra'ayi na uku wannan ra'ayi an samo shi daga Imam Ahmad akan sa madhabar Hanabila ta tafi Imam Ahmad ya ce in mutun ya ga dama bayan sallar juma'a ya raka'a biyu in kuma ya ga dama ya raka'a hudu kofar tana da fadi to sai ra'ayi na hudu sai suka ce za a bambanta gurbin da zaka yi nafila suka ce idan ka idar da juma'a kana ga kai a masallaci zaka yi nafila to abin da yake sunna shine kai raka'a hudu kar kai biyu idan kuma ba a masallaci zaka yi ba sai ka koma gida kai to abin da yake sunna kai raka'a biyu mun gane wannan bayani su wancan me bambancin su da ra'ayi na uku su basu bambance guri ba ko a masallaci zaka iya yin biyu in ka ga dama ka iya hudu a gida ma zaka iya biyu in ka ga dama zaka iya hudu to amma su wannan sai suka ce a za a bambance idan a masallaci ka idar da juma'a kake so kai nafila to abin da yake sunna kai raka'a hudu idan kuma kana ga ba za kai a masallaci ba sai ka koma gida kai abin da yake sunna kai biyu dalili suka ce annabi in ya koma gida raka'a biyu yake nan kuma da yace in an idar da sallah ayi raka'a hudu to kaga wannan ya bada dama ayi a masallaci sai suka ce sannan kuma har ila yau idan har zaka idar da juma'a ka tashi kai nafila raka'a biyu wanda yake jahili zai dauka cewa a zahar ce yanzu kake cikatowa da kai biyu yanzu bari ka cikato kai azhar sai ya dauka cewa duk sanda aka zo aka yi juma'a to zai cikato raka'o'i guda biyu sai su tashi asurar azhar to shi yasa suka kyamaci mutun yayi raka'a biyu a masallaci bayan an idar da juma'a amma a gida ne ba matsala Ibnu Taymiya Allah ya masa rahama da shi da dalibinsa Ibn al-Qayyim sun tafi da wannan fahimta ta hudu kan cewar idan a masallaci ne ka idar da juma'a abin da yake sunna sai kai raka'a hudu in kuma ba a masallaci za ka yi nafilan ba sai ka koma gida bayan an idar da juma'a to abin da yake sunna sai ka yi raka'a to akwai kuma kauli na biyar kauli na biyar suka ce abin da yake sunna in ka idar da juma'a kai raka'a shida ko a masallaci ko a gida me yasa suka ce wannan annabi in ya koma gida yana biyu nan kuma ya ce ayi hudu an hada shida saboda haka duka hada hadisan duka ayi aiki da su lokaci guda suka ce saboda haka abin da yake sunna kana raka'a shida wannan kauli an samo daga sayyidina Ali dan Abi Talib Allah ya dade shi da wasu malamai na mazhabar Hanafiya kaman Abu Yusuf da kuma Imam Tahawi sun tafi kan cewar abin da yake sunna shine kai raka'o'i shida bayan ka idar da sallar juma'a ka hada tsakanin sunna kauliya da sunna fi'iliya aikin annabi da maganarsa. To waɗannan kusan su ne mafi shahara, na ce akwai ra'ayoyi da yawa amma wannan su ne mafi shahara cikin ra'ayoyin malamai dangane da nafila da za a yi bayan an kidar da sallar juma'a. To amma a cikin waɗannan maganganu na malamai guda biyar, wanne ne muke ga zai fi rinjaye? Ai za mu iya dawo da maganganun ko na farko muka na farko ai biyu a gida ko an fifita sunna fi'iliya akan kauliya, tunda annabi a gida yake yi, sai suka ce abin da yake sunna shine kawai duk sanda ka idan da juma'a ka koma gida kai nafila rak'a. Wannan kauli na farko ke. Kauli na biyu ai hudu a masallaci, sai suka fifita sunna kauliya akan sunna fi'iliya cewa annabi ya ce in ɗayanku ya idar da sallar juma'a to ya yi raka'o'i guda hudu, sai suka ce to wannan shi za a fifita saboda alƙaulu muqaddamun alal fi'il, in annabi ya faɗi abu kuma aikinsa ya yi bamban da wannan abin da ya faɗa, suka ce to ana gabatar da maganar tasa ce akan aikin saboda aikin suka ce zai iya yiwuwa ya keɓanta da shi. To sai ra'ayi na uku fa, kana da zaɓi, kana da ganin dama ko kai biyu ko kai hudu, sawa'un a gida ko a masallaci, tunda duka hadisai sun zo, hadisi ya zo da wannan kuma ya zo da wancan. Sai kauli na hudu, na me masallacin nan, me sunan masallacin nan? Ibnu Taymiya. Akan me ya tafi aya kai hudu a masallaci, in a masallaci za ka yi to sai kai hudu, in kuma gida za ka koma sai kai biyu. Kenan ya bambanta don dube da gurin da za ka yi. Yanzu in bayan juma'a a masallaci za ka yi nafila, to abin da yake sunna sai kai raka'a hudu. An yi aiki da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idza salla ahadukumul juma'ata falyusalli ba'daha arba'a, in ɗayanku ya yi sallar juma'a to bayan juma'an ya yi raka'o'i guda hudu. Sannan kuma in a gida za ka yi ba a masallaci ba za ka yi nafila bayan sallar juma'a, ya ce za ka yi raka'a biyu ne. Me dalili? Ya ce wannan hadisi na Abdullahi ɗan Umar da ya ce kana, ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana la yusalli ba'da al-jum'ati, manzo Allah ya kasance bayan juma'a baya sallah, baya wata sallah hatta yansarifa, har sai ya koma gida, fa yusalli raka'atan, sai raka'a biyu a gida. Ya ce to saboda haka yanzu in sai ka koma gida ne za ka yi nafilar bayan sallar juma'a, to raka'a biyu za ka yi. Idan kuma a masallaci ka fifita ka yi nafilar, to raka'a hudu za ka yi. To sai kauli na ƙarshe na biyar kenan ko shine wanda kuka kawo raka'a shida. Suka ce duka an hada hadisan guda biyu, wannan annabi yana biyu in ya koma gida, wannan kuma ya ce ai hudu bayan juma'a, saboda haka abin da yake sunna shine bayan ka idar da juma'a kai raka'o'in ka guda shida. To a waɗannan maganganu guda biyar na malamai. Na'am. Alaikum na hudu kafin nutsuwa da shi. Na'am, me yasa? Na'am.
Kai da ma tuntuni a kan wannan kake a daji sai ka yi hudunka. Na'am. Haka. Na'am. Na uku. Tayu ba gida zai koma. Haka. ma'ana kana ga sai ya dauki mafi saukin ba sai yayi hudu ba to an tambayi babban malamin fiqhu na kasar Saudiya Allah masa rahama Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen akwai haduwa da yake haka da dalibai kaman lokaci zuwa lokaci duwani wanda yake da tambaya ya bijiro da tambayar ya bashi amsa akwai haduwa na musamman da suke yi sannan idan kana da wani abu da kake so amma sharhi ko karin bayani akai wannan haduwar kawai dan wannan ne sai suke title ma haduwar lakabi ma haduwar da liqa'un maftuh haduwa wanda yake budaddan haduwa ma'ana ba a tuke maka ba ba a kange ka ba kana da dama duk wani abu dake cikin ka ka fito da shi wanda yake da alaka da mas'aloli na addini to a irin wannan haduwar sai akai masa tambaya dangane da nafilar da ake bayan sallar juma'a to da ya tashi sai kawo wayannan ra'ayoyi da muka kawo na malamai yace malamai sun yi sabani dube da cewa an samu hadisai guda biyu mabambanta sai ka waɗannan aqwal din guda hudu to a ƙarshe sai ya ce walhamdulillahi al'amru wasi ya ce amma mun gode wa Allah kofar a buɗe take ba tsukakkiya ba ce ma'ana duk wanda ka ɗauka kai shi a fahimtarsa daidai ne ya ce kofa a buɗe take ba tsukakkiya ba ce ya ce in mutum zai bari sai ya je gida ya yi biyu ba matsala in ma hudun zai yi ba matsala in ma a masallacin ne zai yi ba matsala mun gane bayaninsa ya ce kofar a buɗe take to amma tabbas idan mun kalli ra'ayoyi guda biyar ɗin ra'ayi na hudu kaman shi ne ya haɗa hadisai guda biyun duka ya yi aiki da su saboda ra'ayi na farko ya rinja yadda ɗaya yadda ɗaya ra'ayi na biyu ma ya rinja yadda ɗaya yadda ɗaya ra'ayi na uku kuma da ya zo sai ya ce kawai za ka bi yadda ka yi daidai ne ko ka yi biyu ko ka yi hudu sawa'un a nan ko a can to amma kuma da aka duba aka ga annabi in ya koma gidan biyu yake yi nan kuma ya ce a yi hudu to kaga a bar kofa a buɗe kamar ai maganan da aikin ba su bar kofa a buɗe ba to yadda za a yi a haɗa hadisan duka a yi aiki da su kamar da yadda ƙauli na hudu ya bayyana idan a masallaci ne ka'idar da sallarka ta juma'a kake so kai nafila watakil ba za ka koma gida ba kamar yadda ka bayyana a za ka tafi gurin aiki ne ko kasuwa to kaga ai ba batun koma gida kuma kana sha'awar ka yi nafilar bayan sallar juma'a to anan sai kai raka'a ka hudu idan kuma za ka koma gida watakil za ka je ka ci abinci in har kana da tabbacin koma gida to ka bar nafilar bayan juma'ar sai ka koma gida wannan shi ya fi ina fata mun gane kenan yanzu idan mutum ya idar da juma'a in gida zai koma wanne ya fi shin ya yi nafilar a masallaci ko ya bari sai ya koma gida bari sai ya koma gida ya fi me yasa saboda galibin nafilfilin annabi a gida yake sallar farilla ce yake yin ta a masallaci kuma ya ce ku sanya wa gidajenku kaso na sallar ku kar ku maida gidajenku su zamanto kamar makabarta ba a sallaci to kaga idan mutum ya idar da juma'a yana da tabbacin cewa gida zai koma abin da yafi falala shine ya bar nafilar bayan juma'a sai ya koma gida in ya so sai raka'a idan kuma ya idar ba gida zai koma ba zai koma gurin aiki gun sana'arsa kasuwarsa rumfarsa to anan akan yayi misil ya rasa to sai raka'o'insa guda hudu kamar yadda Alhaji ya bayyana yace in ya idar da sallarsa ta juma'a in shago zai koma sai raka'o'insa hudu in kuma zai tafi gida sai ya yi biyu sai bari sai ya je gida ya yi biyu kamar wannan zai fi tafiya da dalilan guda biyu to wannan bangaren farko kenan bangare na biyu kuma mazhabar malikiya ta haramta yin manafila bayan sallar juma'a cewa laifi ne ma ka idar da juma'a kai nafila ina fata mun gane to amma kuma tunda mun samu hadisai abinda mazhabar mu ta tafi akai ba za mu bi shi ba saboda Imam Malik yace idza sahha al hadithu fa huwa madhhabi yace in hadisi ya inganta shine mazhabana saboda haka wannan din da muka bi shine mazhaban Imam Malik saboda shi ya faɗi da bakin sa san da hudun nan za a iya musu uzuri zai iya yuwa wata kin a wannan hadisi bai iso shi ba hanzarin imamu malik hanzarin imamu malik shine wanda muka yi bayani dazu cewa in ka idar da juma'a ka tashi zaka yi nafila wanda yake ga magarin mutum jahili sai dauka cewar fa juma'ar nan fa ba iya raka'a biyu bace yanzu idan raka'a hudu kake a masallaci in ka idar zai dauka ai juma'a raka'a shida ce mun gane bayani wannan shi yasa imamu malik ya hana yin nafila bayan sallar juma'a to amma tunda akwai dalili shikenan sai mu yi aiki da dalili sai dai kuma ba za mu yi watsi da wannan fahimta ta imamu na malik Allah masa rahama za ka yi la'akari da mutanen da kake cikinsu an gane bayani idan mutanen da kake cikinsu ba masu ilimi ba ne kuma ba masu neman ilimi ba ne to a nan kamar ya lazumta gare ka ka yi amfani da fahimtar imamu malik in ya so sai ka yi haƙura sai ka koma gida yawa ka ganin ka ai ba wanda zai kanka wallahu ta'ala a'lam babin da za mu shiga shine babul idain babin da yake magana kan sallar idi idi guda biyu shine idain babul idain babin idi biyu al-id guda daya idani guda biyu to nan an ce idain dalilin da yasa aka ce idain saboda an jingina bab zuwa ga id asalin sa idani ne al-id guda daya idani guda biyu idan da alif da nunun a ƙarshe amma nan zamu ga idain da ya'un da nunun a ƙarshe to wannan ka'ida ce ta nahwu a gurin malaman larabci abu guda biyu ana kare su da alif da nunun ne misali hadhani muhammadani shine asali to a ina ne za a canja alifun din nan ya koma ya'un shine gurin kasara da gurin nasaba a nan gurin idain ya zo a gurin kasara ne babu wannan mubtada ne an bude magana da shi duk sunan da aka bude magana da shi larabawa suna laƙabi ma wannan sunan da mubtada idan ka bude maganan ka da suna to wannan sunan da ka bude maganan ka da ita ana kiranta mubtada a larabci to wannan babu mubtada ne sai aka jingina shi zuwa ga idain kuma mudafun ne aka jingina shi zuwa ga idain mudafun ilayhi shi yasa aka masa ya'un da nunun wannan ka'ida ce ta daliban larabci kar mu damu da ita idi guda biyu kenan ko yanzu kenan a wannan babin da muka shiga za a yi mana bayani akan idi guda biyu wanne kenan idul fitr shine karamar sallah idin sallah azumi da kuma idul adha babbar sallah idin layya kenan wannan babi da muka shiga za a yi mana bayani kan waɗannan idi guda biyu idul fitr shine karamar sallah da idul adha shine babbar sallah sallar layya da sallar azu waɗannan idi guda biyu an kira su da idi saboda suna maimaituwa duk shekara shekarar da ta gabata ta bara an yi ta bara waccan ma an yi bara waccan ma an yi ta bana ma za a yi ta baɗi ma za a yi to inda suke maimaituwa shine aka kira su da idi masu dawowa da kalmar an ciro ta ne daga ada ya dawo ya'idu yana dawowa idan mai dawowa ma'ana mai maimaita kansa idi ɗabi'a ce ko al'ada wacce take sananniya tun gabanin zuwan musulunci kenan al'ummun da suka gabaci wannan al'umma ta manzo Allah suna idi sannan idi al'ada ce sananniya a cikin jahiliya ma'ana gabanin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama jahilai sun kasance suna da idin su da suke yi a shekara a wannan idin nasu suke nuna farin cikin su kuma sita wasanni da zai nuna suna cikin walwala to Allah madaukakin sarki da ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mu ma musulmai sai aka sanya mana idin mu kamar yadda waɗanda ba musulmai ba suke da idin su shine aka sanya mana idi na azumi da kuma idi na layya waɗannan idi guda biyu ɗan uwa idan mun kula da su kowane ɗaya daga cikin su an rataya shi da rukuni cikin rukunan musulunci ana fahimtar bayanin an sadar da shi da rukuni cikin rukunan musulunci kowane ɗaya daga cikin idi guda biyu da idin sallah azumi da idin layya an sada shi da ɗaya daga cikin rukunan musulunci koma biyu yanzu idan mun ɗauki idin azumi an sada shi da azumi azumi ai rukuni ne cikin rukunan musulunci sannan an sada shi da zakka zakka ai rukuni ne cikin rukunan musulunci ko buni al-islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wannan na farko ke wa iqamis sala na biyu wa ita'iz zakka wa sawmi ramadan wa hajj baitillahi al-haram to sallar azumi an sada ta da rukunai guda biyu rukuni na farko azumin watan ramadana rukuni na biyu zakka zakkan fidda kai to idan mun tafi sallar layya ita ma an sada ta da rukuni cikin rukunan musulunci wanne ne haji wannan an sada ta da haji waɗannan wannan kuma an sada ta da azumi da sannan su din karan kansu ana ɗabbaka rukuni cikin rukunan musulunci a cikin su sallar azumi ai sallah rukuni ce ko sallar layya da za a je sallar idin layya ai sallah ce za a je ai ita kanta rukuni ne kenan duka waɗannan idi guda biyun suna tattare da rukunai guda hudu na musulunci shi kuma dama rukuni na biyar dole ne sai an same shi ka zama musulmi kenan idin mun nan guda biyu rukunai guda biyar din nan duka ya game su ya hadu da su ya sadu da su wannan shine bayanin da malamai suka yi da zai nuna maka girman waɗannan idi guda biyu da ake da su idin sallah azumi da kuma idin layya to waɗannan idi ƴan uwa guda biyu da Allah maɗaukacin sarki ya shar'anta mana su a shekara mecece hikimar da ta sa mawallafin wannan littafi na Umdatul Ahkam bayan ya kammala babin Juma'a ya biyo baya da babin idi guda biyu ko akwai wanda ya hararo mana hikimar ai yanzu mun kammala babin Juma'a muna gamawa sai ya ce babul idain babin da yazo yake magana kan idi guda biyu to ce hikima ce ta sa mawallafin wannan littafin galibi malamai in kaga sun yi abu akwai dalili to ce hikima ta sa ya biyo baya da babin idi guda biyu bayan ya kammala babin Juma'a na barakallahu ita ma idi ce ko kenan yanzu tunda ya gama bayani kan idi na mako mako sai ga ya dace kafin ya je kan wata mas'ala ya zo da idi na shekara shekara wannan idi na mako mako Juma'a na maimaita kanta duk sati to tunda an gama bayani kanta to a biyo baya mana da idi na shekara shekara waɗannan sune idin mu guda uku ba mu da na hudu kenan yanzu duk wani wanda ya zo da wani idi wannan musulunci bai san shi ba man ahadatha fi amrina hadha ma laysa fihi wa tarwayan ma laysa minhu fa huwa raddun duk wanda ya zo da wani idi sabo ya shigo da shi cikin idi guda uku da ake da su wannan an mayar masa da kayansa kuma idan ka duba zaka ga idi da aka kirkira da yawa wani kuma daga gurin kafirai ma aka kwafa akwai idin da ake duk lokacin da mutum ya cika shekara kaza ko kuma ranan haihuwansa ya kewayo sai ya yi idi idi ne mana sunansa tunda yana murna da kewayo ranan haihuwarsa shi kuma idi ya kunshi murna ya gayyato abokai a yi ciye-ciye da shaye-shaye wannan ɗabi'a ce ta kafirai na ji wani magana da babban malami gurin tumyayi ya ce abun ban mamaki shekarunsa suna karewa amma wai murna yake yi ya ce kamar kai ne ka siyo shinkafa buhu guda kwano 35 yana karewa in misali ya sati ya kewayo ka ci misali kwano gare ka ce yau sati ya kewayo da sayan shinkafan nan bari in ta ara mutane ne murna me abun murna shinkafa tana karewa ai take kai ci zaka ji yanzu ka so mudu 35 goma ya kare sai ka tara mutane ka murna ci a satin su yo shinkafan nan yau ya kewa yo bari na yi murna alhali ka cinye kwazo kwano goma saura kwano 25 ne abun murna wani satin ya sake kewayowa ka cinye kwano 20 saura 15 sai ka tara mutane kai murna me abu murna yana karewa wani sati yake wai ka cinye kwano ta talatin saura 5 sai ka tara mutane kai murna me amfanin murna abincin da ka siyo yana karewa yace to haka ne shekarun mu na karewa duk lokacin da shekarar haihuwarka take wa shekarun ka ne in misali da shekaru 80 zaka yi idan shekara take wa sauranka 79 idan ta sake kewa sauranka 78 so me abun murna a ciki ba abun murna ciki to wannan yana kuma ya mamaye al'umma da yawa kuma ba a dauke shi a bakin kuma ba dabi'a ce ta ta kafirai akwai kuma idi na murnan haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka kara shi cikin jerin idin mu guda uku da muke da su wata al'umma sai take yi sai aka maida idin ya zama hudu akwai idin juma'a ga idin azumi ga idin layya ga idin kewayowan haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ya zamanto ya yi karo da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ba a samu yayi wani idi ba banda ukun nan yana idin juma'a yana idin azumi yana idin layya sahabbansa da suka biyo bayan sa ba su yi wani idi ba banda ukun nan saboda haka wanda suka zo daga baya kuma sai suka ce ka manzon Allah bai gano wani idi ba gashi nan mu mun gano kamar haka ne sai suka kara shi a cikin musulunci manzo Allah kuma ya ce man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun saboda haka duk wanda yazo da wannan idin an mayar masa da kayansa saboda baya cikin idin da aka shar'anta annabi ya shar'anta sallallahu ta'ala alaihi wa sallama to haka zalika akwai daga cikin idi da wasu suke mu dai alhamdulillah bai zo mana nan ba shine wai murnan dushe duk lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raji da Annabi idan lokacin yake wai wasu suna biki kaga da yawa ai ba a san wannan ba anan ba wata al'umma tana yi wasu kasashen in aka ce yau ya kewayo a wannan ranan irin sa ne aka yi Isra'i da Mi'raji da Annabi aka tashi da shi da sa kaya kamar sa wannan yana nuna karfin imanin bawa ladabi na uku daga cikin ladubba da aka samu daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da waɗannan idi guda biyu shi idin azumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya fita sai bayan ya ci wani abu galibi kuma yakan ci dabino ne wuturi mara yakan ci dabino uku ko biyar ko bakwai ko tara ko 11 ko abin da ya sawwaka wannan yana daga cikin ladubba na fita sallar idi na azumi gabanin a fita a ci dabino mara sabanin sallar idi na layya shi kuma ba a cin komai sai an dawo daga sallar idi kuma abin da ya tabbata sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana farawa ne daga abin layyansa to sai ladabi na hudu cikin ladubban waɗannan manya-manyan ibadu guda biyu idi na azumi da kuma idi na layya ana so gabanin a fita a yi wanka sosai a wanke jiki a gyara jiki aka sa sabon tufafi a sa turare kana fitowa kowa ya san ka yau fa kana cikin murna kana cikin annashuwa kana cikin farin ciki sannan kuma sunna ta biyar son samu idan mutum zai je ya tafi da kafafunsa sai da in gurin da nisa sai ya hau abun hawa sunna ta shida ana son saba hanya ka tafi ta dama in ka tashi dawowa biyo ta hagu wannan hikima ce cikin hikimomi na addinin musulunci ya shar'anta mana haka din malamai sun yi kokarin fito mana da hikimar da ta sa aka shar'anta haka hikima ta farko suka ce sai ya zamanto hanyar da ta bira nan gobe kiyama hanyar da ka bi zaka je idi za ta ma sheda gurin ubangiji hanyar da ka bi kana dawowa ita ma za ta maka sheda saboda ranar gobe kiyama za a rufe bakunan mutane gurabe ne da gangan jikinsu za su musu sheda a gurin ubangiji idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu aqalaha idan kasa ta yi girgizanta duk abin da ke kanta mai nauyi za ta fudda shi daga ciki har sheda da za ta yi wa bawa in ma kyakkyawa ko mummuna kasa duk za ta fita za ta ba da labari cewa ya Allah ni kan ta kaina yake bi ya je masallaci kullum wannan kuma ta ce ai ni duk shekara in zai je idi ta kaina yake bi ya tafi wannan kuma ta ce duk shekara in zai dawo daga idi ta kaina yake bi ya dawo sai ya zamanto mutum ya yawaita ma kansa masu sheda da yawa amma in ya zama ta hanyar da ka bi ta nan ka dawo kaga sheda ɗaya za ka samu amma in ka bi ta wannan hanyar ka dawo ta wannan sai ya zama kowace tana wannan tana gama nata shedar sai wannan kuma ita ma ta yi nata shedar sai zama ka samu sheda da yawa shi yasa zaka ga wasu in sun idar da sallah a nan sai ya tashi sai ya koma can ya yi nafila don me don ya samu sheda ya yi yawa kar ya yi farilla a nan kuma ya yi nafila shaidar kwaya ɗaya ce to amma in ya yi farilla a nan ya yi nafila a can wannan za ta yi shaida waccan ma sai ta yi shaida ma'ana mutum ya yawaita guraben yin ibadansa don ya samu shaida wanda yake mai tarin yawa gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan hikima ta biyu na canja hanya a nuna ma wanda suke ba musulmi ba cewa musulmai suna da yawa sosai hakan sai ya shigar da firgici a cikin zukatunsu za su ga adadi dandazo mai yawa ya bi ta nan a ga dandazo mai yawa na koma ta ta ce kai waɗannan suna da bala'in yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya isa masallacin idi abu na farko da yake fara yi shine sallah wannan shine abin da hadisin da za mu karanta na farko da mawallafin wannan littafi ya kawo ya kunsa a karanta mana hadisi
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه قال المصنف رحمه الله تعالى باب العيدين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة
wannan hadisi an samo daga Abdullahi dan Umar Allah yarda da shi yace kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance wa Abu Bakr wa Umar yusalluna al-eidaini qabla al-khutbah sun kasance suna sallar idi gabanin khutba kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in yaje filin idi abu na farko da yake fara yi sai ya sallah haka shi ma sayyidina abubakar idan ya je abu na farko da yake fara yi sai ya sallah haka umar bayan kuma ya idar da sallah sai ya tashi ya kudu ba to a nan gurin da abdullahi dan umar ya ce kana ya nuna hakan annabi ya dawwamai kenan bai taba gabatar da kudu ba akan sallar idi ba wannan martani ne abdullahi dan umar yake yi ɗaya daga cikin kalifofi na daular Banu Umayya wanda ake kiransa Marwan bin al-Hakam ya canja abun
a zamanin sa idan yazo masallacin idi sai yayi kutuba sai yayi sallah aka ce masa me yasa sai ce idan har sai nayi sallah nayi kutuba mutane ba za su zauna su saurari kutuban ba to saboda haka gabanin ayi sallah kuma ba wanda zai tafi to shi yasa idan nazo sai nayi kutuba sannan nayi sallah to amma sahabbai sai ba su yarda da wannan aikin sa ba saboda sun ga fa ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi idan yazo filin idi sai ya fara yin sallah sannan yayi kutuba to shi yasa sai ake ta mayar masa da martani anan gurin ƴan uwa cewa da yayi wa Abubakar wa Umar shin idan ya ambaci manzon Allah bai isa dalili ba an gane bayani na yanzu misali idan yace kana annabi sallallahu alaihi wasallama yusalli al-eidain qabla al-khutbah ayya isa dalili manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sallar idi guda biyu gabanin yayi kutuba ya isa dalili to mecece fa'idar ambatan Abubakar da Umar bayan an ambaci manzon Allah ai kan kat ne ko na'am ya tabbatar da to ai maganan Abdullahi dan Umar din ma ai ya tabbatar koda ba a kawo Abubakar da Umar din ba wa alaikum salam law suma yanda annabin yayi da suka biyo bayan sa ba su canja ba tabbas da za a canja da ya kamata ɗaya daga cikin su ya canja haka ya saba annabi sannan wanda suka zo bayan sa ba su canja ba fa a haka suka tafi kwarai wannan dalili ne sosai na'am na'am kalibobi guda hudu ambatan Abubakar da Umar haka now to kamar da yanda wannan yayi bayani cewa su ma da suka biyo bayan manzon Allah ba su canja ba ma'ana hukuncin fa yana nan ba a soke shi ba kar wani ya dauka cewar ai daga karshe an soke hukuncin tayyu a zamanin Abubakar ba haka akai ba zamanin Umar ba haka akai kuma dalilin da yasa ta kaita da ambaton su biyu sun fi kusa da zamanin manzo Allah kaga shi Abubakar duka shekaru biyu yayi da yan kai kaga bai yi nisa da zamanin manzo Allah ba Umar kuma yazo ya zama khalifa bayan rasuwar manzo Allah da shekaru biyu da yan kai to shi yasa ya ta kaita da shi amma yanzu idan ka dauki sayyidina Uthman bayan rasuwar manzo Allah da shekara 10 ya dan yi rata to shi yasa sai ga ta kaita da waɗannan biyun kawai wanda sun fi kusa da zamanin manzon Allah amma waɗancan din ba wai yana nuna sun saba ba Uthman Aliyu ba yana nuna su ma da suka zo sun saba bane a ya ta kaita da waɗannan din ne nuna cewa ga wanda suka biyo bayan manzon Allah kai tsaye su ma haka suka wanda yana nuna kenan hukuncin ba a soke ba har manzon Allah ya koma ga Allah shi yasa ya ambaci Abubakar da Umar Allah yadda da su wannan hadisi da muka karanta fa'idar da za mu ɗauka mafi girma daga hadisin ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dimanci gabatar da sallah gabanin kutuba na idi guda biyu idi na azumi da kuma idi na layya abu na biyu da za mu ɗauka karkashin wannan hadisi da muka karanta za mu fahimci yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke bin manzon Allah sau da kafa abun da yayi ba sa taba canja shi to shi yasa manzon Allah da ya zamanto yana sallah gabanin yayi kutuba su ma da suka zo sai ba su canja ba to saboda haka kaga bai kamata wani kuma da zai zo daga baya ya zo ya canja ba kamar isharar da ake kenan cewa su fa sahabbai duk abun da annabi yayi shikenan kankat ne in sun zo su ma ba za su kara ba za su rage shi yasa wasu lokacin zaka ga koda abu akwai maslaha na dan take masa fasali ko a dan canja masa sura zaka ga suna taka tsantsan saboda ba su cika son su
canja wani abu da yazo daga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama suna ga kaman sun yi karan tsayewa addinin musulunci ai muna da babban misali a wannan gabar lokacin da aka dawo daga yakin Yamama an kashe mahaddata Qur'ani malamai masana Qur'ani masu ibada dare da rana masu takawa masu imani masu tsoron Allah an kashe mutum 70 masana Qur'ani an ce masana Qur'ani ana nufin zaratan malamai wanda suka haddace Qur'ani suka san tafsirin Al-Qur'ani da hukunce-hukuncen da Al-Qur'ani ya kunsa ba su tsaya iya nan ba duk abin da Qur'ani ya zo da shi sun yi aiki da shi to mutum 70 aka kashe kaga ko mutum ɗaya aka kashe ai ba karamin ta'adi akai ba balle a ce har mutum 70 to wannan sai ya daga wa Sayyidina Umar hankali yaga kuma sojojin fa malaman su ne sojoji ba wasu sojoji daban da za a ce su ne za a fita yaki da su waɗannan masana Qur'ani su ne gobe ma in an tashi fita yaki da su za a fita jibi ma in za a fita yaki da su za a fita to in yaki ya ci gaba da maimaituwa irin haka ana kashe su za a wayi gari malamai duk an kashe su masana Qur'ani to idan aka kashe su kuma shikenan sai a nemi Qur'ani a rasa tunda ba a hada shi a guri guda ba to sai zo da shawari wa Sayyidina Abubakar shine lokacin jagora me zai hana Qur'anin nan a bibiye shi a hada shi guri guda ta yadda ko da masanansa sun tafi dai Qur'anin yana nan za a iya daga shi a karanta Abubakar ya ce ban isa ne abin da manzon Allah bai yi ba wane ni ya dinga kokarin gamsar da shi yana nuna masa hakan shi yafi alheri hakan bai saba manzon Allah ba ai manzon Allah dalilin da yasa a zamanin sa ba a hada Qur'anin ba shi ma da za a hada saboda ba a gushe ba ana saukar da Al-Qur'ani yana rayu hadawan kuma zai iya bada gidi yanzu an hada Qur'ani sai aka sauko da wata aya sai aka ce a tauba za a sa to ya za a yi shifting kaga aiki ya jika to yanzu a zamanin manzon Allah shi ma ba a hada ba inji Umar har Abubakar ya gamsu sai ce a nemo masa Zaid ibn Thabit matashi ne masanin Al-Qur'ani kuma yana cikin wanda suka rubuta Annabi wahayi Zaid ya zo Abubakar ya masa bayani ga nan shawarin fa da Umar ya zo min da shi da ban gamsu ba amma na gamsu martanin Zaid ya za ku yi abin da manzon Allah bai yi ba kaga kenan wannan ɗabi'a ce ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da manzon Allah ya yi sau da kafa suke bin sa kuma ba sa sha'awar zuwa da wani a madadinsa ko su canja ko su zo da wani sabon abu wanda ba a san shi ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa'ida ta kusa da ƙarshe da zamu dauka karkashin wannan hadisi da muka karanta zamu fahimci matsayin Abubakar da Umar shi yasa Abdullahi dan Umar yayi kwatance anan da su waɗannan sahabbai suna da matsayi mai girman gaske gurin Allah madaukakin sarki kuma suna da matsayi mai girman gaske gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an musu bishara aljanna a gurare daban-daban ba guri ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba sun san cewa su ƴan aljanna an musu bishara da aljanna cikin mutane guda goma aka ce su goman nan suna aljanna sannan an musu bishara da aljanna su uku sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Uthman su uku annabi ya musu bishara da aljanna ya shiga wata gona cikin gonakin mutan Madina wacce take kewaye da danga an mata kofa annabi ya shiga ya dan samu hutu inda annabi bai cika samun hutu ba tun farar safiya zai amsa fatawar wannan zai karantar da wannan zai ji koken wancan zai raba gardama tsakanin waɗannan zai tafi can ya je yayi sulhu har dare yayi ya shiga gurin iyalansa sai kuma gobe ya fito aikin kenan kaga mu muna da weekend ai akwai asabar da lahadi in dan kasuwa ne wani lokaci sai tara wani lokaci sai goma ya fito kuma zai tashi sanda yake so to amma annabi ban ya fito tun asuba har dare ba shi da wani lokaci na hutu to shine wani lokaci yake yakan so ya dan kebe kansa ya samu awa ɗaya biyu ya dan samu hutu kadan to Abubakar da Umar kuma in suka kyallara ba su ga manzon Allah ba ba su da nutsuwa to annabi irin haka ya faru da shi wata rana a Madina sai je kange kansa ya sa mai gadi Abu Musa al-Ash'ari ya ce kar ya bar kowa ya shigo sai ya sanar masa wane ne Abu Musa al-Ash'ari ya tsaya yana gadin kofa Abubakar ya duba ba duriyar manzon Allah sai fara kirdadin ina zai samu manzon Allah sai zo wannan gonar manzon Allah yakan shigo ta sai tarar da kofar ta arfe ya kwankwasa Abu Musa al-Ash'ari ya ce wane ne ya ce Abubakar ya ce bari in ga manzon Allah ya je ga manzon Allah ya ce iftah lahu wa bashirhu bil janna je ka bude masa ya shigo kuma ka masa bushara da aljanna. Yaje bude sayyidina Abubakar yace annabi kuma yana ma bushara da aljanna. Sayyidina Abubakar yayi godiya da jinjina wa Ubangiji. Ba a dade ba sai yaje ana kwankwasa kofa karo na biyu. Yace wane ne yace Umar. Abu Musa al-Ash'ari koma ga annabi sallallahu alaihi wasallama. Ga Umar fa yazo yana kwankwasa kofa. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace iftah lahu wa bashirhu bil janna. Je ka bude masa shi ma ka masa bushara da aljanna. Ba a dade ba sai ga Uthman. Yazo ya kwankwasa wane ne yace Uthman. Abu Musa al-Ash'ari je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma manzon Allah yace iftah lahu wa bashirhu bil janna ala bal wa tusibu. Je ka bude masa ka masa bushara da aljanna bisa wata musiba da za ta same shi. To kaga anan gurin su uku an musu bushara da aljanna. To wannan hadisi yana fito mana da matsayin waɗannan sahabbai guda biyu Abubakar da Umar hatta a gurin ƴan uwansu sahabbai suna da matsayi na musamman kuma kowa ya san matsayin su. An tambayi Sayyidina Ali Allah ya yarda da shi. Cikin al'umma annabi in an dauke annabi waye yafi alheri? Sayyidina Ali sai ya ce Abubakar. Dan sa ne yake tambayan sa Muhammad ibn al-Hanafiya. Da ya bude baki sai ya ce Abubakar. Yace to bayan Abubakar fa sewa yace sai Umar. Kaga kenan su ma sahabbai su ya su sun san matsayin waɗannan sahabbai guda biyu Abubakar da Umar. To dan sai ya ji tsoro kar ya ce sewa yace Uthman sai ce sai kai ya babana kai ne na uku. Yace babanka ba kowa bane face ɗaya daga cikin musulmai. Tawabu'u na sayyidina Ali Allah ya yarda da shi. Abu na karshe da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan hadisi da muka karanta za mu fahimci cewar kuɗubar da ake a idi ƙwaya ɗaya ce ba irin ta juma'a ba. Juma'a ana kuɗuba biyu. A yi ta farko liman sai ya ɗan zauna sai ya tashi ya yi ta biyu. Amma ta idi fa kuɗuba ƙwaya ɗaya ce. Shi ya sa a nan gurin Abdullahi ɗan Umar yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam wa Abubakar wa Umar yusalluna al-idaini qabla al-khutba kuɗuba ƙwaya ɗaya. Annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar sun kasance suna sallar idi guda biyu gabanin kuduba bai ce kudubatai ne ba amma a juma'a ana cewa kudubatai a idi fa kuduba ce kwaya abubuwan da muka karanta wanda suke dadai Allah madaukakin sarki ya bamu ikon amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko kuma tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أكوي تسوكتي غدا بيو نفركو دنگاني دا بياني دا مكاي كان چوار معلمي سني بياني چوار واتنن إيدي غدا بيو سنا هتدا rukunan musulunci guda hudu. Na farkon an yi dube gare su su karan kansu sallah ake yi na idi. Ita kuma sallah tana daga cikin rukunan musulunci. Bayan kalmar tauhidi ita ce ma za ta zo a mataki na biyu. Sannan na biyu ita sallar azumi ta hadu da rukunin azumi da kuma rukunin zakka. Sai sallar layya ta hadu da rukunin aikin hajji. To kaga duka dai sallolin nan guda biyu na idi guda biyu suna tattare da rukunai guda hudu. To tsokacin shine ita sallar layya akwai rukuni na biyar din ma shine shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah a yayin da aka zo yankan abun yanka. To wannan tabbas abun a jona ne. To sallar idi na azumi fa taya za a shigo masa da rukuni na farko shahadatu Allah ila ila la anna muhammadar rasulullah. Na'am. Mene? Asamu eh shi ai rukuni ne ko me cin gashin kansa yanzu an samu saumu ramadan an samu zakka ko tafid da kai kaga an samu rukuni biyu wannan suna hade da me sallar azumi sai kuma aka samu rukuni na uku aikin hajji shi kuma yana hade da sallar layya. To sai rukuni na hudu su karan kansu idin rukuni ne sallah da za a yi. To yanzu rukuni na farko
shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ta ina ne suka hadu da wayannan idi guda biyu arai mun samu amsa guda ne ni kenan magana kai in rukunin farko bai samu ba su da fa'ida ba su da amfani kenan shi dai rukunin farko dole kana tare da shi duk inda zaka je in an raza shi ma kawai ibadar taka aikin kawai kake wa kadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu aba amman sura kafurai duk wani aiki da za su yi na da'a su ciyar su yi sadaka su yi azumi su yi umurni da cece Allah ya ce mun maida aikin nasu kura a bashi kya me yasa an rasa shahadatu an la ilaha kenan wadannan ayyukan duka da za a yi in ba a samu ma rukunin farkon ba duk aikin banza ne to barakallahu fikum sai tsokaci na biyu ai mun karanta cikin hadisin cewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kudu ba ɗaya yake kuma yana yin ta ne gabanin sallah to tsokacin da aka mana shine yanzu kamar kudu ba biyu ake haka ne me za ku ce eh haka ne kudu ba biyu ake to ta yaya ake kudu ba biyu ba ɗaya ku ake ba biyun ake fassarawan kenan shi ma kudu ba ce eh okay kana nubin bayan an idar da bayan an idar da sallar idin kudu ba biyu ake kudu ba biyu ake ko ɗaya okay yana ya zauna ya tashi ya ci gaba haka ake don haka ake ya saba wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kudu ba biyu ake to tabbas wannan ya saba wa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kudu ba ɗaya yake na dauka da fassarar ne aka hada zama biyu okay banda fassara oh ai wato bayan an idar da idin kudu ba biyu liman yake ai wannan ya saba wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina ga yana da kyau a an karar da limamanmu masu jan mu idi kenan tayu an ya dan abin nan ne ko ya dan kwanta ne watakila ya kwanta musu zai yi wa alaikum assalam na suke zama su ji kudu bar ba akan za a watsi tabi'i ne Marwan bin al-Hakam na'am akwai zai a watsi kawai to shi kuma saboda a ji kudubar sai canja mata lokaci maimakon bayan idi sai yake yin ta gabanin idi to amma sahabbai kuma ba su dauki wannan din ya zama dalili da zai sa a canja ba tun daga yanda annabi ya yi gashi yanda Abubakar da Umar suka yi to bai kamata kai a yau ka zo ka canja ba to sai suke masa martani da wannan bayani zai rage mutum ayi zama ka ji kudu ban ma yana da nasa ladar ba mutum ya tashi ya yi idi ya tafi to ya rasa ladan sauraron kudu ba sannan kuma a lokacin da kake zaune kake sauraron wannan kudubar mala'iku suna jinjina maka suna nema maka gafara gurin Ubangiji suna nema maka gafara gurin Ubangiji kuma suna yabo da jinjina gare ka suna cewa Allahumma salli alaihi Allahumma ghafirlahu mala'iku suna maka wannan addu'a shi kuma wanda ya tafi nasa ya yanke ko minti 30 kai kana sauraron kuduba wannan minti 30 din mala'iku suna maka addu'a Allahumma salli alai ya Allah ka masa salati menene salatin Allah wa bawa yabo da jinjina ya Allah ka jinjina ma wannan bawa Allahumma ghafirlahu ya Allah ka gafarta masa wanda ya tashi ya tafi kuma ya asara kaga ba karamin asara bace mutum ya tashi ya tafi ana kuduba na ranar idi haka na'am bayanin da yake shine wannan addu'ar da mala'iku suke yi wa bawa a lokacin da aka idar da sallar idi ya zauna a gurin da ya idar da sallar idi yana sauraron kuduba ya tabbata cewa ba iya sallar idin ba kowace sallah in ka idar ka zauna a gun da ka idar mala'iku za su yi ta maka wannan addu'a to kuma inda mutum zai tashi wani abu ya tada shi bayan ya idar da sallah da minti 10 ya je yayi wannan abun bai dade ba ya dawo ya zauna shin addu'ar za ta ci gaba ko za ta yanke addu'ar za ta yanke matukar bai tashi daga gurin ba yana tashi ai su ma waɗancan da suka tashi suka daina jin kudubar abin da yasa addu'ar ta yanke ki ko kana cikin masallaci in dai ka canja guri to addu'ar ta yanke ka dimanci gun da kai sallah to nan ne addu'ar za ta dau lokaci ana yi wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikumus salam wa rahmatullah Allah kara wa malam lafiya da imani ya kuma karbi ayyukan malam tare da namu amin tambaya ta ga su kamar haka muna fiskantar kirsimeti ya halarta wa musulmai su ci wani abu daga abin da kirista ya ba su ya halatta banda abin da suka yanka sun baka su minti sun baka biskit sun baka kayan soye-soye irin na fulawa ya halatta ka ci amma su baka naman da suka yanka wannan haramun ne ka ci shine ma uhilla li ghairillah saboda shi abin da suka yanka na abin yanka sun yanka ne dan wanin Allah to saboda haka haramun ne cin irin wannan nama amma banda nama za su baka abinci za ka ci ya halatta saboda sahabbai suna ci sayyidina Ali an kawo masa kayan marmari ya tambaya wannan fa aka ce na idin maharajan ne mutane masu majusawa sai ya ce to gobe ma su ya ci abunsa ma'ana gobe ma su yi a kawo masa zai ci kayansa to an tambayi ummuna Aisha ta ce ya halatta karɓi kayanka ka ci ba laifi in dai ba dabbar da suka yanka dan wannan ranan bane a wannan ya bambanta ya siyo nama a mahauta ita ai ba dan wannan ranan aka yanka ta an yanka musulmi su ya siya abinci da ma wanda ba musulmi ba ta wannan ya bambanta sai dai kai da zai kawo maka nama baka da tabbacin shin yankawa yayi ko a kasuwa to ka kaurace masa shi saboda baka da tabbaci na'am bai halatta ba dan me kai din ka yanka masa dan niyyarsa ka yanka masa ko dan niyyar ka ce kai dan niyyar ka ce ba za ka yanka ta ba bai halatta ba ko kai ka yanka masa to amma in malami ne yanka musulmi dan me aka yanka ta shine ma uhilla li ghairillah hurrimat alaykumul maytatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah an haramta agani now okay wannan tambayar tana cewa wasu kiristoci sukan bayar da kuɗi a office lokacin kirismeti wa ƴan office ɗinsu amma yana bayarwa lokacin sallar azumi da layyama ma'ana kirista ne zai bayar lokacin kirismeti kuma ya bayar lokacin sallar azumi da layyama kenan me ya halaccin karɓan wannan kuɗin in na bayanci tambayar ya halatta ka karɓa ka ce abun marmari ma balle kuɗi
karba abunka kasa aljihu kaje kai kai sha'aninka. Wa alaikum assalam. Now now eh eh da halatta duka ma uhilla li ghayrillah qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi ba yanka ma wani Allah wannan kaza kuma an yi ne ma wani Allah koda kai ka yanka ma wani Allah innamal a'malu binniyat mecece niyyar mai kazar mecece niyyar mai akuyar koda kai ka yanka dai ba ma Allah aka yanka na'am na'am ka fahimta ba wa Allah aka yanka sawa'un kaza a tattabara a saboda annabi Allah ya ce masa wa nusuki qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi duka wa Allah nake ba na yanka ma wani Allah na'am haramun ne ta za ka musu murna da bautan wani ubangiji kamar mutum ne yana shan giya ka zo ka ce masa ina maka murna ina maka murna da shan giya eh mutum ne ya je ya yi sata sai ka ce kana masa murna da sata kaga sata kan ma da sauki akan bautan wani Allah sai za ka yi wa mutum murna da shirka ya haramun ne musu murna hafi Christmas haramun ne yanzu yana cewa Allah Allah uku kai kuma kana masa murna saboda ya ce Allah uku ya ce annabi Isa dan Allah kuma kana masa murna saboda ya ce kaga babban laifi ne wannan har ma Ibnul Qayyim ya ce kai murna wa mashayin giya dan ya sha giya kai murna wa mazinaci dan ya yi zina ya fi sauki akan kai murna ma wanda yake hada Allah madaukakin sarki ko yake cewa Allah uku yana murna da wannan ranan wancan ka masa murna saboda shi wancan kabira ce min kaba'irud dunub wannan kuma shirka ce wanda mutum zai dawwama auta a sababin ta to yanzu kai murna wa mashayin giya yafi sauki akan kai murna ma me cewa annabi Isa dan Allah kuma yana murna da wannan ranan saboda wannan kafirci ne wannan kuma zunubi ne shi wannan zunubin Allah ga dama zai iya gafarta masa wancan kuma Allah ba taba gafarta wa abocin sa inna Allaha la yaghfiru ay yushraka bihi wannan shirka ne wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wancan bai kai shirka ba shan giya bai kai shirka ba zina ba ta kai shirka ba to yanzu kana ga musulmi zai je samu mazinace ce ina maka murna da zinan nan da kake ba zai ba to ta za a yi wanda yake cewa Allah uku yace Isa Allah Maryamu Allah 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 annabi Isa dan Allah ka je kan wasa murna da raye wannan wuni shine magana Ibnul Qayyim haramun ne musu murna da wannan wuni na'am
na da lokaci amma
na'am
sai yaba da imama ba su fahimta bane ko za mu fada kan su
na'am
shi ke su mati ba kaman sauran hukukuwa ba shi ne foundation a dinin gaba ba dan san Allah ko ne a'a sai kuwa suna murna ne an aifa wa ubangiji da a wannan ranar wanda ya zo ya ce su ne ke shi ta dinin gaba daya ka ce ba dan san Allah ko ne a'a shi wa yanzu an aifa wa ubangiji da na tsara kansa
murran haifawa ubangiji da mattakhadha Allahu min waladin wama kana ma'ahu min ila takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda 'inda awli ar-rahmani walada kuma haka kazo kana masa murna kaga babu wani batun murna ba wannan tunda ginshikin wuni shine ana murna an haifawa ubangiji da to saboda haka ba bai halatta ba ai musu murna da wannan wuni din babban laifi ne ai musu murna da wannan wuni wallahu ta'ala a'lam abubuwan da muka fada waɗanda suke dadai Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su
abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuben harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana muna roƙon Allah subhanahu wataala da sunayensa kyawawa da siffofinsa madaukaka wannan karatu da muka yi ubangiji ya karba mana ya sanya shi cikin kyawawan ayyukanmu ya Allah ka datar da mu da datarwarka masu bukatu na alkhairi a cikin mu ubangiji ka biya musu bukatunsu waɗanda suke da damuwoyi ubangiji ka yaye musu masu fama da jinya ubangiji ka ba su sauki Allah ka amintar da mu cikin wannan ƙasa tamu ka wanzar da aminci a cikin wannan ƙasa tamu abubuwan da suka fi ƙarfin mu ubangiji ka iyan mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام